Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Safi daga ko wani matashin ya amsa kira naga kana ta cin rawa daga farawa.
To ina matasan suke su taho mana.
Tare da sallama da fatan dukkuna nan wato lahiya da yammacin nan na Laraba 21 ga watan Oktoba. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC. Kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Sarfila Hashin Gumel
da Halima Jumrau.
Yau masu muhawara a zauren matasa sun duba kurakurai da matsalolin da aka ci karo da su wajen aiwatar da ayyukan muradin karnin da suka gabata. Kuma sun duba irin darasin da ya kamata a koya daga waɗannan kurakurai da matsaloli don cimma nasara da dacewa wajen aiwatar da sabbin muradin karni.
Matsalolin suna da yawa,
an dan ci gaba a cikin waɗannan muradin karni da kuma na ci gaban akwai su da yawa.
Adalci babban al'amari ne, kuma an ka lura shugabannin yanzu abin da suka tasa gaba shine zalunci.
An yi kurakurai da dama da suka hana ruwa gudu wajen cimma muradin karnin da suka gabata na MDGs. Amma daga cikin kurakuran nan, ko kun san wanne ne kuskure mahi girma?
Babban kuskuren da aka yi zan iya gaya cewa shi ne fidda kuɗaɗe a bawa ainihin ɗan majalisa waɗanda ake yin doka ne. Aka ba su kuɗi wai su je su aiwatar da wannan abubuwan yanda ke.
Za ku je da kuka ansa tambayar mu ta jiya a Facebook, sannan Isa Lawal Ikra ya taho da labarin ɗan iya duk a cikin shirin yau da gobe.
Sarfili, ka san tambayar mu ta jiya? Ka santa? Ba ka santa ba?
Ban san tambayar mu ta jiya.
To wai shin laihi ne dan Aliko Dangote ya hwada da ayyukan shi zuwa wasu ƙasashen Afirka? Ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook.
Haba Dangote, ga inda ya kamata ka buɗe kamfanoni a arewa inda matasa yawanci ba su da aikin yi, amma sai ka rika buɗe kamfanoni a ƙasashen waje, gida bai ƙoshi ba, amma sai ka kai madawa. Ya kamata a gaskiya ka tsaya ka yi tunani sosai ka duba, ka ga hakan ya dace? Sako daga Sama'il Ahmad Dike.
A gaskiya Aliko Dangote yana iya ƙoƙarinsa a ƙasarsa ta haihuwa, don ya kawo a wasu ƙasashen shi ma ci gaba ne. Dama ci gaban matasan ƙasar, mu ma wasu suna shigowa su kafa kamfanonuwa a ƙasarmu domin ci gaban ƙasarmu da matasan ƙasar. Don Aliko ya yi haka a wasu ƙasashen ba laihi ba ne. Sako daga Awwalin Dabai, Unguwa 3.
A gaskiya irin waɗannan matakai da Alhaji Aliko Dangote take ɗauka na samar da ma'aikatu daban-daban a ƙasashen duniya, musamman na Afirka, abu ne mai kyau, domin yana tasiri wajen rage yawan matasa da ke zaune babu aiki, ga kuma bunƙasa tattalin arzikin. Sako daga Usman bin Affan da Maturu.
A gaskiya ya kamata a ce Dangote ya zo arewacin Najeriya domin ya kawo kamfanoni domin ci gaban ƙasarmu da ma matasa baki ɗaya. Sako daga Ali Musa Gaya.
Ya kamata dai Dangote ya waiwaye mutanen Najeriya wajen sama musu aiki, musamman ma mu 'yan jiharsa ta Kano, domin sai gida ya ƙoshi sannan ake kaiwa dawa. Sako daga Shamsuddin Hamisu mai Shinku.
Inuwar giginya na nesa kashaki. Kawo masana'antu da Dangote yake yi a ƙasashe haƙiƙa wani abin farin ciki ne. Ganin hakan zai taimaka wa matasan ƙasashen su samu aikin yi, wanda ta haka za a kawo ƙarshen kwararar da matasa suke yi zuwa Turai wanda suke rasuwa a teku. Amma sai dai abin takaici, ga mu da ɗumbin matasa a Najeriya, musamman arewacin Najeriya inda shi ma ya hito, amma baya kawo masana'antu yadda matasa za su samu aikin yi. Wannan shine ƴan magana ke cewa jimina mai gadar banza, aikin kina gida kina na makwabta, da fatan zai duba ya gyara, don kuwa da can ai gara nan. Sako daga Sade Sa'idu Daura.
Inuwar giginya kenan, na nesa ke shanta, ko da yake mu ma mun fara dan shanta kaɗan tunda ya rage mana kuɗin siminti. To amma dai ya kamata a ce sai gida ya ƙoshi, sannan aka yi dawa. Sako daga Isuhun Dila Faki.
Ra'ayina shine bana farin ciki da waɗannan kamfanoni domin yaki budewa a yankin shi da ma ƙasar shi baki daya. Sako daga Ibrahim Modibbo.
A zahirin gaskiya Aliko Dangote baya kishin arewacin Najeriya ganin yadda yankin ke cike da matsaloli da dama. Maimakon ya maida hankalinsa wurin kafa kamfanoni a yankin arewa don samarwa da mata da matasa aikin yi. Sako daga Abdulwahab Haladu Zarma Henna.
Selfishness ba shi taimaka ma ƙasar shi sai waje. Sako daga Idris Mahmud.
Kar ku manta, matasa da dama a ƙasar nan ba su da aikin yi. Kuma su ya fi cancanta da ya tallafawa kafin ya yi yunƙurin tallafawa wasu. Sako daga Musa Ibrahim ɗan Maka.
Abin da za mu ce shi ne yana mantawa da arewacin Najeriya. Hashtag wanda duk ya taimaki wani Allah zai taimaka masa a inda baya zato. A taimaka wa matasanmu su samu aikin yi. Alhaji Aliko Dangote. Sako daga Omar Nasir Ahali aka ambasadan arewacin Najeriya.
A gaskiya filin yau da gobe. Laifin Aliko Dangote a nan ɗaya ne. Gida bai wadata ba ya tafi can wasu wurare ya kafa kamfanoni. Ba mu ce kare a wasu wurare ba. A'a, muna nufin ya wadatar da gida tukunna. Sai ya fita ƙasashen waje ya yi ba laifi ba ne. Sako daga Aƙilu Rabe mai ƙanƙara daura.
Yana da kyau, amma a dinga tunawa da gida ma dai. Sako daga Yusuf Ibrahim Sale.
Shi ma ɗan iya yau tunaninsa a kan wannan batu ne na Dangote. Ga Isa Lawa Ikira da labarin ɗan iya.
Ɗan iya yau da gani na ya ce na ikara duk lokacin da na yi magana kakan ce na ci karaki. Yau kam tun da na saba dukan jaki to ka bar ni in doki taiki. Wani batu ne dai da na tuna shi sai ya yi taban mamaki. Kasan dai ƴan Najeriyan da ke zaman kashe wando da dama suna matukar neman aiki. Ko dai a ɓangaren gwamnatin da suka zaba ko kuma idan masu zaman kansu sun kawo ɗauki. Amma kawai sai na ji wani abu da nake kallon shi a matsayin sakaki. An ce kamfanin Dangote ya kafare shi a Tanzania don nuna ya fara janye jiki. Bayanin da na samu ma an ce daga can zai rinka siminti yanzu don faɗaɗa harkoki. Ni ko gani nake a matsayin mai wannan kamfani na Dangote na cikakken ɗan Najeriya to gaskiya fa an yi makwaki. Domin kuwa kamata ya yi idan ana son gane inda yake zuba to a tambayi mai daki. Nace amma kai dan iya baka tunanin ko kamfanin ne ya tsinci kanshi a cikin wani kunci don ka san su ma fa ƴan kasuwa na cikin waɗanda ke son samun cikakken ƴanci. Saboda haka duk lokacin da suka ga alamun harkokinsa a wata ƙasa akwai ganganci dole ne su zame jiki kada su gaza kaiwa ga gaci. Dan iya ce dakata na ikara kada ka sa raina ya ɓaci. Ka san ko mutum nawa ne ƴan Najeriyan da ke neman kalaci amma duk lokacin da ka duba suna cikin wahala saboda tsabar tsagwaran talauci. An ce fa ƴan Tanzania kusan 10,500 ne kamfanin na Dangote zai ɗauka aiki ba wani ha'inci. Kuma an ce idan ya fara aikin samar da simintin ma zai duba farashin simintin don yi wa ƴan ƙasan sassauci. Sannan in mun yi magana ka ce wai mu rinka shiru don nuna kawaici? Nace eh to dan iya kuma fa kai tunanin da ya kamata a duba. Tunda dai da yawan ƴan Najeriya ma na neman wata kyakkyawar turba. Kaga ko da a ce a nan Najeriya aka gina wannan kamfani ƴan ƙasa ma za su samu gurin da za su lallaba ko ba komai dai ai an rage wa kasar fargaba. Amma yanzu ai ya nuna wata kasa yake so kawai ta ci gaba. Su kuma ƴan kasar shi ta asali su yi ta shan azaba. Tunda dai dama kusan duk talakawan Najeriya na ta kurbar ukuba. Watakila ma shi yasa tsakanin talaka da mai kuɗi a Najeriya kullum babu komai sai gaba. Don ƴaƴan talakawan da babu aikin yi an maida su harkar daba. Sai dai kawai fatan mu Allah ya sa masu arziki da manyan mu su gane don su tuba. Dan iya ce to dan uwa sai mu ce Allah ya kiyaye ya kuma raba mu da sakin reshe garin damke ganye. Don mu aikin mu kullun shine idan muka ga manyan mu na neman bugewa da nanaye sai mu bude baki mu yi bayani mai kama da jirwaye wataƙila idan suka ji suka gane sai matsalolin mu su kwaranye don dama burin mu idan mun yi kuka su share mana hawaye ta hanyar kokarin ganin sun kawo mana sauye-sauye duko da yake mu ma fa ƴan ƙasa akwai buƙatar sai mun sauya halaye don kuwa a cikin mu ne ake samun ƴan maye waɗanda ba su da wani aiki sai shaye-shaye
kaji dan iya ko
ai dan iya ba dama
to a zauren matasa yau Hassan Maina kaina da Dr. Amina Zakari da Abbas Adamu Tsiga da kuma Comrade Ibrahim Garba Wala za su karkare muhawarar da suke yi akan muradin karni yau sun duba kurakurai da kuma matsalolin da aka ci karo da su ne wajen aiwatar da ayyukan muradin karnin da suka gabata kuma sun duba irin darasin da ya kamata a koya daga waɗannan kurakurai da matsaloli don cimma nasara da kuma dacewa wajen aiwatar da sabbin muradin karnin
a gaskiya matsalolin suna da yawa amma wanda ni zan ce na fi mai da hankali wanda na gani shine an dauki kudaden nan da manufofin ba ai aiwatar da su bisa yadda ya kamata ba a misali zan baka ayyuka na MDGs idan ka shiga koda kananan hukumomi zuwa jihohi zaka ga cewa a lokacin da ake bada ayyukan nan ina tabbatar maka wanda yake zaune akan kujerar nan ya dauki ayyukan ya bayar ne saboda biyan bukatun sa shi ba saboda tsarin da aka yi na cewa bangare kaza ko karamin hukuma kaza suna bukatar abu kaza ba zan tabbatar maka da wannan an kai ga cewa wani dai daga cikin waɗanda suka rike wannan a majihata shi yanzu dan ya samu zuwa majalisar tarayya saboda irin alfanu da yayi na raba ayyukan ya ba wa mutane wanda aka zo da aka zo zabe shi ake ya ma zayyana cikin muradin su cewa shi ga irin nasarori da ya samu to kaga wannan fi sabilillahi shi yanzu da ya zo majalisar aiki MDT zai yi a majalisar ko kuma zai yi aiki majalisar to waɗannan abubuwan su ne ire-iren matsaloli da aka samu wanda dole a tabbatar da adalci kamar maganar da muka yi a baya a tabbatar da cewa kwabo ɗaya da zarar an sako ta to har inda za ta kai a sa mata ido sai ta dile sai an ga amfaninta
Abbas Iga kai ma ina son ka magana dangane da adalci wato rawar da adalci zai taka wurin kaiwa ga haƙaƙin cimarwa a wannan tsari
aha yo adalci ai babban al'amari ne adalci ai rayuwa ba ta yanzu duk wannan yakin da ake yi da wannan rikicin da kake gani ai rashin adalci ne ka su idan ka samu adalci a duniya gaba daya yanzu gaba a Najeriya da duniya gaba daya wallahi kowa zai zanna zai ci amfanin rayuwar zaman nan shugabanci shine babban al'amari in kaga wancan ya faru wancan kace a ba daidai bane ba kamar yadda na baka misali yanzu an kwashi kudin Afirka an ban mu da yunwa an ban mu da talauci sai dai a kawo mana mukamai kuma sannan ana maganar cigaba wani cigaba ke gare ka kamar da shugaban kasa ce ana yaki wake magana wani cigaba sai ka magana tukunna a samu zaman lafiya sannan kai magana ka ba wancan ilimi ai magana kwashi shara ai magana abinci ai magana industrial growth da mai da sauransu adalci babban al'amari ne to kuma an ka lura shugabanni yanzu abin da suka tasa gaba shine zalunci kowa ya tattara abin nan ya tattara dukiya ya rike wanda ya wuce ma hankali ba abin da za ta yi mashi ba abin da wannan duke da zai tara ne ga mutane suna talauci makocinka ya tashi kullun mu da ke nan cikin bariki muka koba karkara kafi kana tashi da safe zaka iske mutane wannan matar shi ba ta lafiya wannan bai da sauransu da small da kake samu dole ka taimaka kuma wannan duwar wasu abubuwan haƙi ne na gwamnati wanda zaka mata ce ta sauke su
Dr. Amina Zakari idan muka duba wasu daga cikin waɗannan muradan guda uku wato muradin ƙarni na MDGs wato ƙarfafa lafiyar mata masu juna biyu a kawar da cutar HIV wato cutar da mai kare garkuwar jiki da zazzabin cizon sauro da kuma tarin fuka sannan kuma a rage mutuwan jarirai me kike fahimta a cimma sannan kuma a yanzu a SDGs ina aka sa gaba
to a MDGs an samu dan ci gaba a rage mutuwan yara da suke ƙasa da shekara 5 a shi kuma mutuwan mata shi wannan cigaban za a ce kaman cigaban mai haƙon rijiya ne ba a samu wani kwakwaran cigaba ba sannan a shi na HIV AIDS da su tuberculosis da malaria shi wannan a zahiri an samu cigaba me yasa aka samu cigaba saboda akwai su a rubuce kasan abubuwan mu na Najeriya ba ma son rubutu to amma su waɗannan muna da su a rubuce akwai cigaba me yasa yace akwai cigaba yanzu da mutane da yawa na tare da wannan matsalan suna samun maganin da yake taimaka musu a garkuwar jiki masu tarin hukan su ma akwai magunguna suna samu
kuma duka kyauta ne
duka kuma kyauta ne ake samu sannan shi kuma malaria shi wannan rollback malaria ana samu saboda so da yawa an sassautar da kudin maganin malaria wannan da aka ana samai wai green leaf so da yawa yana da sauki
ko musamman ana Abuja na gar kuna raba gidan tsaro kyauta amma ta masu juna biyu
haka saboda a fara tun kafin yaro ya ma fito duniya saboda shi wannan ciwon zazzabin ciwon sauro yana ma uwa lahani yana daya daga cikin abun da yake sa mutuwan mata sannan yana iya sa zuban ciki shi ma zuban ciki in ba a yi hankali ba yana iya sa mutuwan mace sannan shi ma yaro din in aka haife shi yana da ciwon zazzabin sauro yana iya sa ya rasa ran shi kafin ya kai shekara biyu so kaga abubuwan da ake yi kenan da aka ce an dan ci gaba a cikin wayannan muradin karni da kuma na ci gaban akwai su da yawa amma idan ba an kyautata ilimin wayanda ke aikin nan ba a kuma ƙara yawan su saboda in ka je karkara akwai wayanda suna da ilimi amma karamin ilimi ne ba san me ya kamata ba ba san a wani lokaci ya kamata su dau mataki ba sai ga abubuwan da ke sa abubuwa su abubuwa ba za su ci gaba kinan sannan a samu delay wanda muke cewa delays
jinkiri kenan
jinkiri
yawa to doctor shi jinkiri na har kala nawa ne
jinkiri muna da su da yawa amma a likitance muna da a ce jinkiri kashi uku akwai wani abun da kake za ka ga so da yawa akwai jinkirin ya dama ce wannan abun matsala ne in ka yadda matsala ne to a wani lokaci za ka dauki mataki in ka dauki mataki ina za ka je ka nemi wannan
mafita
sai ga hanyar ma da za ka je neman mafitan ba hanya ne mai kyau ba
yanzu ki ba misali da mace mai juna biyu misali
mace mai juna biyu kaga a ce tana cikin nakuda a ce misali haihuwanta na farko ne ta yi nakuda kwana daya kwana biyu a na uku kafin ma a yi tunanin cewa tana cikin matsala kaga kwanaki uku sun tafi kafin ma a ce an yadda matsala ne a nemi permission din mijinta a ce izini a kai ta asibiti kaga an yi delay na biyu kenan an samu izini ba mota ba keke hanya ba kyau kaga kafin ka je shi ma kanshi asibiti ko wajen samun lafiya in ba ka samu ka isa ƙwararren wuri da aka san abin da ake yi ba kafin a ce a baka kati a nemi wanda zai zo ya kula da kai a nemi wanda zai zo ya san cewa ga matsalan ka kaga delay uku kenan kuma shi wannan delay na ƙarshe da yake lokacin shi ɗan kalilan shi yafi devastating zaka
yafi
illa in baka same shi a dan lokacin nan ba sai ga an rasa
kuma ya faruwa
kuma ina iya faruwa
Allah kiyaye Ibrahim Garba wala kai zaka fi mana shirin kuma naga kana ta nazarce ya kike so karfe da shi
to ba abin da zan ce illa kasashen Afrika musamman Najeriya a mai da hankali a dauki a tsara wani shiri ta gaggawa wanda za a iya fayyace tsakanin abubuwan da za a iya cimma na wani lokaci mai tsawo da kuma abubuwan da ake bukata a cimma a yanzu saboda irin kudin da za a tura na wannan yunkuri na wannan kokari na muradai da ake so a cimma a tabbata cewa daga dala 1 zuwa trillion da aka tara an tabbatar da cewa za a samu amfanin su a bayyane anan gwamnatoci da kuma kamfanoni masu zaman kansu a taho da kungiyoyi a taho a hada a samu tushen kuɗa wanda za ta nuna ina aka fuskanta me aka dosa me ake so a cimma akan wani lokaci kada a bari irin jinkirin da daktar ta yi bayani ya shigo daga farko daga ma na biyu har ma a je hali na ƙarshe anan idan aka samu tsare-tsare wanda aka tabbatar da cewa kwararru ne suka shimfiɗa shi wanda kowane bangarori za su kawo irin gudumawansu na a samu a cimma ina tabbatar maka za a samu cimma biyan bukatun nan ko kudurorin nan da aka shimfiɗa za a samu warware su cikin kankanin lokaci ba ma sai an jira wannan lokaci da ake magana yayi ba ubangiji Allah ya ce miki
amin ya rabi to masu sauraro duka a nan za mu daga tsaya cikin wannan shirin namu na yau da gobe a madadin abokanan tattaunawa comrade Ibrahim Garba wala da Abbas Adamu Tsiga da kuma Dr. Amina Zakari sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan birnin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya
To madalla wani kuskure ne mafi girma da kasashe da dama suka yi wajen aiwatar da muradin ƙarni na MDGs
Abinda mutane ya kamata su gane shine wancan da aka yi an yi shi ne ba tare da tunanin cewa bayan an samu wannan abin da ake bukata ba ya za a yi kuma a tabbatar da cewa suna nan ba misali an ce za a ba kowa ilimi in an ba mutum ilimi din ya za a yi abin ya ci gaba ba tare da kuma ya sake komawa gidan jiya ba misali mutum ya samu ilimin primary da secondary school in ya samu wannan hanya cikin wannan abin da ake cewa NDDC. To amma shi NDDC yanzu ana maganan cewa in an samu wannan ci gaban na cewa an ba wa ne ilimi ko kuma an ba kowa da kowa ilimi ya hakan zai ci gaba har sai an tsawar jikokin su ba tare da abun ya tsaya ba. Sannan an ba wa mutane ruwa misali ruwan borehole. Shin ya za a yi wannan ruwan borehole a cikin bada amfani da shi ba shekara 20 30 ba 50 ba a'a gaba daya har mutuka raba. Shine ainihin abin da yasa yanzu aka kawo waɗannan abubuwan SDG wato abin da yake sustainable abin da za a iya ci gaba da yin shi ba tare da ya dakata ba. Abin da ke bambanci tsakanin shi NDG da SDG sun ce. Matsalan da aka samu shine kaman in ana tseren guje-guje. Yawwa in ana tseren guje-guje a ce mutum ya tashi da minti 5 sai wani ya bishi a baya sai kuma wani bani ya tashi da minti 20 sai wani ya tashi. To lokacin da aka zo tsara waɗannan NDG din ba kula da ainihin yanayin kasashe ba. Kawai an tsara su ne wa duniya gaba daya. Sannan kin lura tsakanin kasashen Turai da kasashen Asia da kasashen Latin America da Africa akwai bambanci na ci gaba tsakanin su. To in kace ka kawo wani tsari wanda yake gaba ɗaya na duka ne. To karshen ta bayan an gama da shi a samu wasu sun ci wasu cimma waɗannan kudurori da aka sanya da. Baya da za a hada Amurka misali da kasar Algeria. Ko ka hada kasar Ingila da kasar Botswana ko ka hada kasar Faransa da kasar Niger wato ainihin ci gaban su ba dai bane wadannan shine abubuwan da ya kawo wa ainihin tsarin NDGs cikas wato tsare-tsare da kasashe suke sun sha bamban akwai tsari na ilimi wanda yake misali kasar Nigeria na yi tsarin ilimin Niger daban ne baya da za a ce an kawo wani tsari wanda majalisar ɗinkin duniya ta zo ta bayar da cewa Niger da Nigeria su cimma wasu kudurori kafin shekara kaza ba zai taɓa yiwuwa ba saboda tsari su bai zai ɗaya ba saboda tsara abu daban aiwatar da shi daban akwai abubuwan da ya kamata a kula da su misali yanzu zan iya baki misali da Najeriya a cikin shekaru 15 ɗin nan duk da wasu mutane suna da'awa cewa an samu ci gaba da yawa to amma in kin duba akwai kuma ana tuka ana warwara ne saboda a tsarin da muke ciki a cikin shekaru 15 ɗin nan an haifi wasu mutane wanda suka girma suka kai shekara 15 wanda ba su zuwa makaranta ba. In kana lissafi da yara miliyan 10 misali a 2010 wanda ba su zuwa makaranta ba yanzu kana da ƙarin wasu yara waɗanda har yanzu iyayensu ba su zuwa makaranta ba. Sannan ba wani tsari da gwamnatoci suka ɗauka na cewa dole ne sai an tabbatar da kowa ya shiga makaranta. Yana buƙatar garan bawul ne ban san yadda za a yi ba zan iya cewa a yanzu zan iya gaya miki ainihin yadda za a yi wannan garan bawul ɗin ba amma dai dole ne hukumomi na kasashe su zauna su duba ainihin waɗannan SDGs ɗin su ga ta yaya za su yi su sanya su cikin tsare-tsaren su na cigaban ƙasa ko kuma cigaban yankunan su. In ba haka aka yi ba za a sake komawa gidan jiya ne. Babban kuskuren da aka yi zan iya gaya miki cewa shine fidda kuɗaɗe a bawa ainihin ƴan majalisa waɗanda ake su yin doka ne. Aka ba su kuɗi wai su je su aiwatar da wannan abubuwan yanda yake wai a tunanin waɗanda suka ba su kuɗin wasu su kusa da mutane. Wanda yake yawancin ƴan majalisan nan kuma suna abubuwansu ne na siyasa. In an ba mutum kuɗi mai makon ya je aikin a inda ma ya kamata a yi shi kawai sai dai a biya yanzu haka ina tabbatar miki a unguwanni da yawa zaki samu wasu borehole ɗin da aka yi da na ba wa mutane ruwan sha zaki tarar sun daina amfani saboda mutanen da aka yi borehole ɗin don su ba san madalin da yasa aka yi. To waɗanda su ne ainihin matsaloli da irin waɗannan tsare-tsare suka samu. Sannan ɓangaren ilimi yawanci an samu matsala saboda tsare-tsare wanda abinda ake kira policy somersault wato an yi ta samun tsari a canza a kawo wannan a canza ko shi education for all ɗin da aka kawo in kin zo Najeriya ga cewa akwai tsare-tsare wanda aka yi na cewa akwai universal basic education wanda za a yi ga tsarin gaba ɗayansa an rasa ina za a ajiye shi gwamnati tarayya za ta ɗauki nauyin shi ko jiha ko kuma ƙananan hukumomi sai aka ce wa ai malaman makaranta suna gargashin ƙaramar hukuma ne suna gargashin jiha ne sannan kuma suna gargashin gwamnatin tarayya. Kuɗaɗen da za a ware na universal basic education bayan ya fito daga gwamnatin tarayya sai ta koyo ya zo wajen jiha sai a ce kuma ba za a saki kuɗin ba sai jiha ta bada ainihin abin da ake kira part-payment nata wato za a yi tsari ne a ce ku jiha za ku bada kaza ƙananan kuma za ku bada kaza gwamnatin tarayya ta bada kaza in gwamnatin tarayya ta bayar sai ga jiha ba ta bayar ba in jiha ta bayar sai ƙaramar hukuma ba ta da kuɗin da za ta bayar. To gaba ɗaya aikin sai ya zauna kuɗin da gwamnatin tarayya ta ware yana can yana a je ba ya amfani da shi ba shi kuma jihohi ba su ainihin ba da nasu kaso ba saboda haka wannan tsarin sai ga shekaran abin nan kasafi ya wuce ba a yi shi ba sai a sake mai da shi shekara mai zuwa haka har shekaru 15 suka cika ba a cimma ainihin burin da aka sa a gaba ba waɗannan su ne ainihin matsalolin da aka samu. Na farko ba wa ɗan majalisa kuɗi su je su aiwatar da wannan abu wanda ba aikin su bane. Aikin su shine yin doka. Amma sai ga ɗan majalisa an bashi wai constituency allowance. Ya sa aljihu zai rinka ba mutane kuɗi wanda ya ga dama. Ko kuma ya rinka ba da kwangila wanda ba san shi da wannan aikin ba. Aikin shi kawai duba ainihin tsare-tsare da gwamnati ta yi, a yi doka wanda zai tabbatar da cewa kowa ya bi wannan doka. Amma ba haka aka yi ba, sai aka dinga ba su kuɗi wanda zai su wannan ayyuka. Wannan ya kawo mugun cikas ga wannan tsari na ainihin MDG. Shi ne abin kunya ma ke ma ɗan majalisa zai fito gidan rediyo yana faɗin irin wannan maganganu. Saboda na farko ba aiki shi ba ne. Na biyu kuma za a yi ga ɗan majalisa shekara huɗu ko shekara takwas ko bil bai bayar ba majalisa na wani matsala da ke garinsu. Wannan abubuwa na bohol na su ake kira capital project. Saboda abubuwa ne wanda za su kawo mutum kuɗi da wuri. Ai a cikinsu da ake magana ba wanda zai gaya miki cewa yara nawa ne suka ilmanta a cikin shekara takwas da yana majalisa a wurin shi. Misali a ce akwai yara 20,000 waɗanda ba su je makaranta ba. An yi wani tsari wanda ya tabbatar da waɗannan yara a cikin 20,000 ɗin nan an samu yara 10,000. An sa su karatu sun yi karatu wannan basic karatu da ake magana daga primary zuwa ainihin karamar secondary. Babu wanda zai kawo miki wannan tsarin sai dai ya gaya miki cewa an gina bohol. Bohol ɗin da ake ginawa za ki tarar kuɗin da ake warewa na gina bohol guda ɗaya ya isa a gina bohol 30 ko 40 ko 50 a wannan wurin. Amma sai ki ji an gina bohol ɗaya, sauran kuɗin ya sa aljihu ko kuma ya raba wa ainihin mukarrabansa. Waɗannan su ne abubuwan da suka kawo matsala wa aikin MDG. Wanda kuma in ba a mai da hankali ba wannan SDG su ma inda wannan tsarin da aka yi baya shi za a biyo yanzu. To nan da shekara 50 ɗin ko kuma 35 da ake magana ma ba za mu kai inda muke bukata ba. Abun farin ciki Hajjia Halima yanzu haka kwanan nan na shi in ba yau ba kun gobe National Bureau of Statistics za su fidda ainihin bincike da suka yi na yanayin zamantakewa na Najeriya tsarin tsari da kuma talauci da mutanen da suka je makaranta da waɗanda suka je ba da wanda ba su da aiki. In kowace hukuma za ta yi aikinta, wannan shi ne ainihin bottom line. Kowace hukuma ta yi aikinta kuma shi kansa shugaban ƙasa na yana jaddada cewa kowa ya yi aiki cikin tsari, kowa a bar shi ya yi aikinsa. Insha Allahu in dai aka bi tsari daga kasafin kuɗi da tsare-tsaren gwamnati, in dai akwai kowanne an sa masa abin da ake cewa timeline, wato daga lokaci kaza za mu yi kaza, sannan zai kasance akwai wani tsari da za a yi na evaluation. Kowace anguwa akwai abin da ake so a yi, kowace anguwa akwai mutumin da zai ba da rahoto. In an sa timeline a ba wa shi wannan mutumin a ba shi training, wato na yadda zai rinka ba da rahoto abubuwan da suke faruwa a yankin shi, yadda duk wani tsari da aka sa na gwamnati wajen aiwatar da shi a san wani ne mai aiwatar da wannan aikin. In wannan aikin ya gaza, shi wannan mutumin shi za a rike. Ya yi wa mutane bayani da ya sa aikin bai cimma ba. In matsalan daga gwamnati ne a canza tsarin. In matsalan daga ainihin al'umman da ake wa aikin ne a same su a musu bayani. In matsalan daga shi mai kula da aiki ne gwamnati ko ta canza masa wurin da yake ko kuma a hukunta shi. In an bi wannan tsarin kowa zai yi aikin shi. Yana tabbatar miki za a ga canji ba wai a cikin shekara 35 ba. Nan da shekara 3 Najeriya za ta hau ainihin turba wanda yake zai za mu ga haske a ƙarshen al'amuranmu. Sannan kuma kowace ƙasa in za ta yi wannan tsarin ina tabbatar miki za mu samu ci gaba. Sannan ina ƙara maimaitawa dole ne ainihin ɗabi'anmu na cin hanci da rashawa da wawuran kuɗin gwamnati dole ne mu cire sharanmu. In aka ci gaba da haka ba ƙasar da za ta ci gaba a irin yanayin da muka samu kanmu a Najeriya.
Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti na sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kenan ya amsa mana ko kuma ya mana wannan bayani. Amma ka lura da wani abu yau Sarfilu? Yau ba mu ci tuwo ba.
Kwarai tukunna dai.
Gaskiya Halima Abdullahi
babu wani abu.
Yau ta bar mu da azumin moda.
To ya zame sai gobe kenan.
Kuma kai mu tashi daga nan ya kamata masu saurare su ji yadda Daniel ya kira sunan Jamila.
Na ji kamar ya ce Jalima.
Jalima.
Wato ya haɗa sunanki da sunanta kenan.
A kullum bai ita Jamila sai dai ya ce Jalima.
To Jamila in kina sauraro Daniel Brown dai kin ji abin da ya kira ki.
Yau to masu saurare iyakacin shirin kenan sai gobe haka da izinin Allah ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.